sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Alheri Grace Abdu ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku zauren BOA shirin da Madina Dauda ke hadawa daga ofishinmu da ke birnin tarayya Abuja sai kuma rayuwar birni. Shirin da ke haska fitila kan yadda talakawa ke rayuwa a birane amma kafin nan ga halin da duniya ke ciki.
Jama'a assalamu alaikum, sunana Muhammad Lalo. Wasu hare-haren sama da Isra'ila ta kai a yankin zirin Gaza a ranar Asabar sun halaka mutane da dama, yayin da sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken yake ganawa da ministocin harkokin wajen kasashen Larabawa a Jordan, inda ake neman maslaha kan rikicin da ya dabaibaye yankin su. Hare-haren sama na Isra'ila sun yi daidai da wasu yankuna ne da aka ba al'ummar Gaza umarnin su nemi mafaka a cewar Falastinawa. Hukumar kula da yan gudun hijiran Falastinawa ta Majalisar Dinkin Duniya ta faɗa wa kamfanin dillancin labarai na Reuters cewa harin da aka kai kan wata makaranta ce da Majalisar Dinkin Duniya ke kula da ita a arewacin Gaza ya kuma halaka akalla mutum 15 tare da jikkata wasu da dama. Makarantar wacce ake kira Al-Fakhur da ke gundumar Jabaliya na ɗauke ne da dubban mutane a lokacin da aka kai harin, kamar yadda Juliet Tuma, darakta a hukumar 'yan gudun hijira, ta faɗa wa Reuters. A cewar Tuma, daga cikin waɗanda harin ya ritsa da su akwai yara ƙanana, amma hukumar ba ta kai ga tantance iya adadin waɗanda suka mutu ba. Prime Minister Benjamin Netanyahu ya ce Isra'ila za ta ci gaba da kai hare-haren kuma ba za ta amince da wata matsayin dakatar da buɗe wuta ba idan babu batun sako Isra'ila wanda aka kama a cikinta. Kungiyar Hamas, wacce Amurka ta ayyana a matsayin ta yin ta'adda, ta kama Yahuda 230 sannan ta kashe mutum 1,400 a harin da ta kai a ranar 7 ga watan Oktoba. A gefe guda kuma, magoya bayan Falastina sun gudanar da zanga-zanga a biranen London, Berlin, Paris, Ankara, Istanbul da kuma nan birnin Washington DC, inda suka yi ta kira da a cimma matsayin dakatar da buɗe wuta a Gaza, tare da ɗora laifin hakan a kan Isra'ila bayan da dakarunta suka zafafa kai hare-hare a kan Hamas. A London, hotunan talabijin sun nuna dandazon mutane da suka yi bore na zaman dirshan, inda suka toshe wasu yankunan tsakiyar birnin kafin daga bisani su nausa zuwa wasu yankunan. Dubban mutane ne kuma suka yi tattaki a birnin Washington DC dauke da tutocin Falastinu, suna rera waƙoƙin ɗora laifin hakan a kan Biden a kusa da ginin Freedom Plaza da ba shi da nisa da fadar White House. A tsakiyar birnin Paris na ƙasar Faransa kuwa, dubban mutane ne suka yi ta tattaki suna kira da a cimma matsayin dakatar da wuta, dauke da kwalaye masu sakonnin neman kawo ƙarshen rikicin. A birnin Berlin na ƙasar Jamus, masu zanga-zangar sun kasance dauke da tutocin Falastinu, inda su ma suka yi ta kira da dakatar da buɗe wuta. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. An sake tsare tsohon shugaban mulkin sojin ƙasar Gini, Musa Dadis Kamara, a gidan yari, bayan aka zarge shi da yunkurin tserewa a ranar Asabar, yayin da lauyansa ke cewa Kamara ba shi da hannu a fasa gidan yarin, yana mai cewa kokari aka yi a yi garkuwa da shi. Jama'ar Conakry, babban birnin Gini, sun waye garin Asabar da ƙarar harbe-harben bindiga, inda wasu mutane ɗauke da manyan makamai suka ɗauke Kamara da wasu jami'ai daga babban gidan yarin ƙasar, lamarin da ya sa jami'an tsaro suka kaddamar da neman su ruwa a jallo. A wani saƙo da ya wallafa a shafin sada zumunta a ranar Asabar, lauyan Kamara Pepe Antoine Lama ya tabbatar da cewa tsohon shugaban ƙasar ya koma gidan yarin, sai dai bai faɗaɗa bayanansa kan yadda Kamara ya koma gidan ƙasan ba, amma ya zargi gwamnati da nuna gazawa wajen kare mazauna gidan yarin. Waɗanda suka tsira daga wata girgizar ƙasa da ta auku a arewa maso yammacin Nepal sun kwatanta yadda al'amarin ya faru, suna masu cewa sun ji girgizar ƙasa ce kwatsam cikin tsakiyar dare, daga baya kuma gidaje suka fara rugujewa suna rubtawa akan iyalai. Izuwa yanzu adadin mutanen da suka mutu ya kai 157, bayanai sun yi nuni da cewa mafi akasarin waɗanda suka mutu ɓaraƙuzan gidaje ne suka rufe su, waɗanda aka gina da duwatsu da katakwaye masu nauyi, yayin da ake ta kokarin ceto waɗanda girgizar ƙasar ta ranar Juma'a ta ritsa da su. Ayyukan ceto na fuskantar kalubale saboda ƙauyukan da al'amarin ya faru a tsaunuka suke, kuma sai da ƙafa ake iya zuwa yankin saboda zaizayar ƙasa da ta rufe mafi akasarin hanyoyin.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Madina da shirinmu na gaba.
Jama'a, muna muku maraba da shigowa zauren VOA. Kamar yadda na yi alƙawari a makon da ya gabata, yau za mu ƙasar Ghana ne, kuma wakilinmu Ridwan Muktar Abbas ya shirya tsaf domin jagorantar shirin. Ridwan, bismillah.
Yau shirin wannan mako yana a ƙasar Ghana, a babban birni Accra, inda muka hallara a nan zauren taro na Osu Castle na manyan mutane a cikin zangon, ko da ce cikin zangonninmu, waɗanda za su gabatar da ƙorafe-ƙorafe su dangane da irin yadda suke jin ana tsangwaman su, musamman in ya kai lokacin yin zaɓe na ƙasa za a yi rajista ko a'a. Tsofaffinmu in sun tafi asibiti da sun kiri sunansu, sai kaga ana musu wasu irin tambayoyi na fitar hankali. Wasu lokuta mun tafi neman passport, wurin neman passport, sai kaga an mana abubuwa da ke ci mana take damun ranmu. Irin waɗannan abubuwa suka kawo za mu yi wannan zaman domin mu gabatar da kokenmu ga jami'in shugaban ƙasa, wakilin shugaban ƙasa wadda ke hurɗa tsakanin shugaban ƙasa da 'yan zango. Kan mu ci gaba da shirin, zan miƙa wa babban na hannun damansa sallahu halaru kumasi ya gabatar mana da shi babban jami'in namu, sa'an nan mu gabatar da sauran manya da ke zaune a high table, mu ci gaba da shirin. Raja Laru, bismillah.
Jama'a, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Sunana Alhaji Halliru Kumasi, jikan marigayi a sarkin zangon Kumasi, Malam Sallau. Ni jika nike gare shi. Sa'annan dangane da zuwan nan da kuka yi, muna farin ciki kwarai, abinda ya kama daga shugaban ƙasa da mataimakin shugaban ƙasa da wanda aka ɗauki nauyin zango duka aka sa hannun shi don mu tattauna dangane da lamarinmu yanda zai fita yanda ya kamata. Muna fatan muna muku barkan ku da zuwa. Wane ne mai gidan namu wanda yake sai in ce ba shi ya yi gayyata ba, mu muka yi gayyata? Abin nufi, mu Hausawa wanda muke Ghana, mu muka yi gayyata dangane da irin abin da ke damunmu don mu cimma gurinmu a yau. Ben Abdullah Banda an haife shi daga garin Abofuo, wato kwararre ne kwarai dangane da wurin taimaka ma addinin Musulunci. Na farko tunda muka shigo office shekara bakwai, wata bakwai kenan, don abin da muke yi irin mai kama da irin wannan ne. Kuma yana gaya mana ba ya yana ofisin nan ne don siyasa ba, a'a, yana ofisin nan ne don ya taimaki hasatan musulman da ke Ghana, saboda komai ya ci gaba. In ka zo za ka yi magana da shi game da siyasa, sai ce ka tafi can. Yana son ko baya ofisin, ko baya ofisin, ko da wani gwamnati zai zo, abin da yake yi a wannan ofisin to a ci gaba da yi. Ben Abdullah Banda ya yi MP daga Ofosu a Kumasi so uku. Sannan Ben Abdullah Banda mahaddacin Qur'ani ne. Ben Abdullah Banda duk rayuwar shi da yake yi a parliament sun yarda da shi, har suka ce shi ne zai zama waton chairman na parliament na Muslim Caucus. Ben Abdullah Banda lawyer ne, wanda yake shi ne wanda yake yanzu shugaban ƙasa da mataimakin shugaban ƙasa, suka tabbatar da shi, suka bashi zango coordinator don ya tafiyar da lamarin zango duka gabaki daya. Shi ne ake ce da shi Alhaji Muhammad Ben Abdullah Banda. Ina jin zancen da zan yi kenan, zan ba dan uwana kuma ya ci gaba da harkokin.
Mun soma a hannun damansa, muna tare da sarkin albarka Abdulmumuni Bajiga, sannan lawyer Adam Ali daga Fadama, sannan Alisa Dauna kadir English sa daunan greater Accra gabaki daya shike tsaye zaune kusa da a hannun hagunsa kwai sarkin Kwashima Alhaji Imran Bila Ango Yakubu Musa Bari wato GS Fulani community ana Alhaji Redwan Mukhtar Abbas mini wakilin Voice of America anan akwai abokiyar aiki na ita kuma wakili yani Hawa Young Pania tana tare da ni da taimakonta zamu gabatar da shirin kai tsaye ba da wani jinkiri ba zamu shiga shirin gadan gadan amma kan mu fara ainihin ci wani abu dan ana batun ɗan zango ko Hausawa a Ghana suna da tarihi zamu nemi shugaban namu Saddauna ya kawo mana ɗan takaitaccen tarihi zaman to yayi mana shimfiɗa da shi sa'an nan mu ci gaba
assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh a to bi buya gare mu ba amma koyaushe ana bukatan kuma mu bada tarihi batun Hausawa naja na Hausawa Hausawa anan taro mu a cikin wannan zaure ba Hausawa kawai ne bane akwai Fulani gaskiya Fulani Hausawa wangarawa sun shigo kasan Ghana nan fiye da shekaru 500 so wanda duk yake kasa da ya fi shekaru 500 me zaka ce mai baku ta yaya zama baku da Hausa da Fulani da sauran ɗan uwanmu kaman kan da nace sun shigo garin nan fiye da shekaru 500 ma sun zo da su akai wato ciniki ko fataucin bayi shi wannan kuma ya kawo su abinda ya kawo su a kasan Ghana da muke cewa a yanzu nan shine fatauci ya kawo su sannan da aka yi fatauci kuma na bayi sannan aka zo aka yi fatauci kuma na kayan masarufi su goro da sauransu kuma aka sauko kasa kuma aka samu zarumai wanda ba su tsoro suka zo suka taimaka ma Turawa lokacin da Turawa suka zo nan aka samu ƙwararru zarumai suka zo suka taimaka ma British aka yi yakin da aka yi a ƙasar nan su suka taimaka ma British to wani matsayi da aka samu wannan mutane suna ƙasar nan tun ba san Turawa da su zo ba Turawan suka zo suka kawo su suka zo suka yi aiki da su a wannan lokaci da na bar ta fannin wato private wato dan dinga shiga cikin English kada wato citizen da wato aikin kanka kake yi amma aiki na gwamnati da kake yi shine an kawo wayannan zarumai aka draftin suka zama soji na fada sannan bayan aka gama fadan kuma suka zama wato ɗan sanda a cikin su ne da yake su ne cibin wannan aikin sojin da aka yi abinda Turawa ke faɗi cewa kamar instructors horon da ake musu yaren da ake yi shine Hausa domin ba turanci ba ankaranci ba asantanci ba wani Hausa ake yi kwanakin nan ne ban tsama ya kai shekaru 5 ba an kankaje tashi camp da aka shiga a gaban wannan guri kaga an zana kullun shiri me ma'anar wannan taken wannan tashi abinga tashi barracks kenan an ce kullun shiri wani yare ne ever ready kenan kowani soja kuma aiki ya ce ma ever ready a buga wuta haka kuma banda wannan kuma ka zo wurin ɗan sanda kuma instruction da ake ba su kenan ba zan kai kuma saboda ba lokaci a lokacin da nan crossroad otu crossroad ne da ake neman wato independence da aka soma loot daga fashi daga gari saboda gari ya yi zafi kaya sun yi tsada an fito yakin duniya ta biyu da aka dawo shi ya cause looting a Accra shi kuma abin ga retired soldiers da suka yi aiki shi suka march suka ce a'a su kan da lamarin da cikin kayayyakin da suka samu kansu da ba kulawa da su shi sa suka ce bari su zo wajen gauna da nan ne sitting gauna inda gauna yake kenan kasin ga da muke sun kai nan shi aka tare su shi Superintendent Emery shiki tare da police da suke. Shi yana instructing su su shoot wannan military men. Yace su halba su da yake instructions din da ake ko kai fantini kai ashantini ko suna jin Hausa. Da yace su shoot sai suka ce kaku halba ku halba sama. Gaskiya kuma sai suka halba sama. So uku shoot su wanda suka zo suka ce musu kaku halba ku halba sama. Sai suka target sama shi ya tire side arm shi ya halbi su sergeant Ajiti. So wannan zancin nan da nake bayarwa before independence wato wannan ne share fagin da yasa aka yi iri rigingimun da aka yi aka kashe sergeant Ajiti nan usu crossroad ga kina shi sa muke cewa kaman Hausa da sauran NYM Fulani Wangarawa da wanda duk suka fito a yammacin Africa suka zo nan fiye da shekaru 200 ko 500 kan a samu independent ya za a ce musu baki ne shi sa nan dan tsaya da watun wannan tarihi da nake da shi amma in ya kai ba da jawabin irin abinda turawa ke cewa ka experience ni na experience ya ana sun experience gabana kuma na ga wayansu in na ce na experience in lokaci ya kai ni kuma zai magana kuma mutanen mu ne ba sani ba cewa inda aka haife ka shine inda ka fito in ka je cika takarda neman passport driver's license ko hospital sha tambaye ka ina ka haife ka in ka ce ni dan Lagos state ne ko ni dan Zangon Kadiri ne ni dan Sabon Zango ne ni dan Dakuma ne a Shestia Accra Accra ina Accra shi ka ce min sunanka Aiti sunan Ankara Wadi in ba haka ba kace ka fito Accra to ƙarya kake yanzu za ku so mu bugawa in kuma kai kuma baka da lokaci kuma baka da ƙarfi doshe ka saki wannan zance ba yau aka soma ba da farko da zan so mu experience wannan abu daga Kolebu ya fi shekaru 30 na ji Kolebu ba kai na bane amma ina tare da wani dan takurani sekondi zango sekondi ya fito ni Amin takaduna shi takadun da za a mai shi suka hana wanda ke wurin ba Ankara ce shi tace a an ba mu wayansu sunannaki wanda ke da saboda sunana Kadri English shi sa suna ganin kamar a ba za ta bani ba amma da yake kira da yake biji Ankaranci sun bana shi shi da na shigo nake magana da su kace an ba mu an gaya muna irin mutanen da ya kamata mu excuse su daya kenan na biyu yanku taje in fact taje tana aiki cikin zungu ya sunan shi honorable officer ku dake fund dake abilinki JDF ya taje tana aiki na kwana biyu da suwa kabudi shi ta samu wani cece kuce da wani ban son ce ga cece kuce da wani wanda yake gani dan kasa yace a ke kice ke ba Hausa ne ya zaki zo kina aiki nan yace mai kaman baka ga zango bane me kai kake zuwa me yasa kake aiki nan saboda mu aka kafa won kaga iri horon da na mata iri challenge da ta bashi inda ya back off kina na uku ta je passport officer to renew passport unta shi aka tambaye ta tace ina ka haife ki zango kadir aka haife ni cikin ododi ojo ah kede in ka ce haka ya kawo wani confusion amma ce kin fito north tace ah ya zan ce north ban fito north ba inda aka haife ni kina na gaya ma ita ta kwalu na immediate tace ga irin abin ga cici kuce da ta samu bishi shike directing ta kuma banda ita wanda ta giya yanku da take giya mu haka mutane suke wuri akwai mutane passport office da she su ce ma kaman ka ce ka fito north in ba ka ce ka fito north ba zai kawo ma zai it will be difficult a process ma passport unka amma in ka kiya in ka ce eh kai to wurin zai yare na north kai kuma you will be found wanting ba kai kai yaren sha a kama ka to amma in ka stand your ground ka gwada inda ka fito inda ka fito kai dan zango ne ga inda ka muna cewa kaman in di zangon kadiri ne shin ce ududu na fito gwada inda nake.
Da waɗannan bayanai na Sardauna za mu dakata a yau. Ku kasance tare da mu makon gobe idan Allah ya kai mu, inda za a ci gaba da wannan shirin. A madadin ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da Ridwan Muktar Abbas wanda ya jagoranci shirin daga ƙasar Ghana, sai kuma Solomon Abo wanda ya daidaita sautin shirin. Madina Dauda ce ke sallama da ku. Mu huta lafiya.
Gaida Madina, wannan shirin yana zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron a jamhuriyar Nijar, a kullum za ku iya sauraron a tashar VOA Africa a kan mita 102.5. Za ku kuma iya sauraron mu kai tsaye a shafukanmu na internet, wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirin rayuwar birni, shirin da ke haska fitila kan faɗi tashin da talakawa ke yi a birane domin neman abin zaman gari.
Masu kallon mu da sauraro, assalamu alaikum, barkamu da kasancewa tare da ku a wannan shiri namu mai tarin albarka mai taken rayuwar birni, inda a yau muka yi tattako zuwa unguwar Ifuwaneki a nan yawun da babban birnin Kamaru. Za mu tattauna ne da wannan bawan Allah da muka taras da shi yana nasa sana'an a wannan birni, musamman kuma a wannan unguwa. To malam, assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.
To ko zaka gabatar da kanka ga masu kallon mu da sauraro?
Insha Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Eh, uwa da amana arziki, da fatan dai kowa da kowa yauni lafiya. Yana cikin koshin lafiya. Don ku kuma alhamdulillah muna nan cikin birnin yawun da muna nan Alexino Karafi Square ta wajen Ipomiki.
To ko mai sunan malam?
Da sunan shi Abubakar Muhammad.
Abubakar Muhammad,
insha Allah.
To malam Abubakar, she muka zo kuma muka taras da kai, gashi kana wannan sana'a da muka ga sana'an da ya yadu sosai, kunce ta yadu sosai a nan kasar Kamaru. Sai ya akai ka tunci kanka sana'ar?
To sana'an din da an jima muna yin ta, tunda gida ma muna yin ta, kuma muka zo ne muka ci gaba yin ta.
To kace gida ma muna yi, wato wannan yana nufin kai ba dan kasar Kamaru bane?
Ni ba dan kasar Kamaru.
Kai dan mutumin ina ne
kina? Ni Niger ne.
Mutumin Niger, a ina a Niger?
A Niger, a Tawa.
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 To diga can Niger ka koyo wannan sana'a ko ka?
Daga can na koyo sana'an nama, tun daga can ma ina yin ta.
To a nan Kamaru, wato yanzu misalin shekaru nawa kenan kana wannan sana'a?
Yanzu zai kai shekara 15 ina cikin kasar Kamaru.
15. Tun da ka iso kuma wannan sana'ar kake?
Tun da na zo aikin sana'ar nama ne.
She kuma ka kawo naka sabon salo?
Na zo da zai, amma kuma na yin daɗi wannan aiki a nan da Niger.
Fiye da Niger?
A nan ya fi dama ni sosai gaskiya.
To ko me yasa?
Kawai ni da kaina ma abun yana bani mamaki.
Wato babu dai wani dalili mai ƙarfi haka?
Babu wani dalili, kawai da in ya goma ce a nan da yanke yin shi a
nan. Ko samun da ya fi
yawa? A nan ma ya fi samu gaskiya. A nan ma ta fi samu.
Nan wasu irin wato kwastomomi ko ka fi samu su fi yanke?
Kwastomomi, a nan da zan ce maka kwastomomin mu dai manya-manya da zan ce maka kamar su Arnawa ne. Sune suke nuna ciniki sosai. Tunda nan anguwa Arnawa ciniki.
Wato duba nan ba anguwan mu
ba. Ba anguwan mu ba.
So suka fi yawa a nan haka?
Suka fi yawa nan.
To naman kuma ya kake samu ka sai da shi, ya kake samu ka saro shi? Wani tsari ya kuke
yi? Nama muna da wanda yake bamu shi, wanda yake yin kwashi hannu, mu yana bamu shi a kilo. Ya bamu kuma da shi da safe, mu zo mu gyara shi, mu haura shi akan wuta, mu gyara shi sosai, mu yi ambalan shi, mu haura shi ta wuta. Ya ta gasuwa.
In kun je saya a mahauta kenan ko kuwa?
Ba a mahauta ba, a cikin kasuwa da yake zuwa sai shi.
To kaman ya suke muku awon auna
kaman an kilo da suke aura tsirran shi. Wani sahi nama yana hawa, wani sahi yana saukowa.
Haka.
Da wani sahi ana bamu shi shekara 200.
Nama mai kashi kenan ko mara kashi?
A mara kashi ne.
Mara kashi.
Duka ne ba bai.
Wato nan ba a gasa wani naman in shi
dai mara kashi. Sai mara kashi kawai.
Naman saniya kawai kenan?
Naman saniya kawai kenan.
Na ga wasu wuraren ana hada hadda naman
rago. Wasu wuraren suna hada naman rago. Amma ni kam har yanzu ba su ma rago ba.
To nan ɗaya daga cikin wuraren ka, a wancan sashin da kake aikin ma can ma ba a rago?
A can ana rago, ana bin su, ana kashi. Da naman saniya kome ma ana yashi.
To ya kake samu malam Abubakar, ka samu kwaci kanka, ka samu wato halalin ka, ya fito ka fidda kanka, don ina tsammani Abubakar haya yake ko?
Haya ne sosai.
Bana nan kuma da iyalai.
Haya
sosai. To ya abu ne ke da
abu? To alhamdulillah za a ce ana samu wani sani, a samu wani sani kuma ka san harkar kasuwar ta muhajji take. Wani sani kasira, wani kuma amma duk da haka mu bai damu mu, da mun sani kasuwar daga Allah ne yake.
Haka ne. To a cikin tafiyar da na ka sana'a din, babu wasu ɗan ƙalubale da akan samu haka ɗan ƙanan matsaloli ko wurin saye da sayarwa ko kuwa a'a sun gulla takardu da shoransu?
A'a nan kam har yanzu ba mu samu sun gulla takardu ruwan nan ba. Har yanzu.
Ya ba sun haraji takardar ƙasa yanko da shoransu?
To yanko ana biyan yanko kam. Kuma kam da su ko? Magana da yanko kam ana biyan yanko.
to Malam Abubakar shi muka ganga kuma duk inda muka bi in ana mana maganar ka shi a ce mai sarkin ado mai gashin nama sarkin ado
eh kasan sana'ar ta mu dole sai da ado ado nan ne ko da muka sai mu yin ta ma da ado nan ne biye
gashi ka dan bare ka shi da irin na zamani ka sa shi tai a wuya gashi
eh wannan aikin biro ne in kai gani babu ne nan ba kai same ni ma bani aikin ne ba zaka ci ni bane wannan na biro ne kawai na wurin sai da nama ne na mai ka dani
to ai mafi yawanci mutane kuma da suke wannan sana'a muna ganin su dai ne fide su samu wani dan kuntu su tsora hakan nan saboda sukan ce ko a abin na dan sa dauda da shauran su
in kasan ita sana'ar nama tana son ado saboda adun nan shi zai shigo maka wanda zaka sa gobe in wani ya ganka kana cikin kaya masu datti ya zai zo ya samu mai samu ya samu a cikin lunch nama wajen ka
gaskiya tsafta na daga cikin abubuwa da suke karo mutane kusa
da sai ma
to Malam Abubakar yanzu ga mu mun yi niyya mun kusa rufe wannan shiri hamu ko wani irin sako kake da shi da zaka isarwa masu kallo da sauraro a sashen Hausa na muryar Amurka
idan cin su Allah saka musu da alkhairi nagode sosai da kulawa da suke bani goyen bayan da suke mina nagode musu sosai Allah saka musu da alkhairi
to kai kuma Allah ya ke maka Allah ya bada kasuwa
amin sun mani
to masu kallo da sauraro kun ji yadda tattaunawar ta mu ta kasance da Malam Abubakar mu mun yi masa takin sarkin ado saboda a cikin sana'ar ta sa kun ga irin shige da yake yi ya fito a tsaftace ya sa kuma kaya irin na zamani domin ya zo ya gudanar da sana'ar sa naku Muhammad Bashir Ladan na sashin Hausa muryar Amurka daga Yaounde a kasar Kamaru
kawo ƙarshen shirin na yau sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shirin yanzu a madadin dukan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Suleiman Abo da ya hada shirin da ba da umarni alheri ke muku fata alheri ku wuni lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri.